بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cikin yarjewa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yau mun waye gari wala Allah ya zama daya ga watan al-Muharram ko kuma cikon 30 ga watan Dhulhijja. Idan mun waye gari daya ga watan al-Muharram ya kama an shiga sabuwar shekara ta 1448 kenan. Idan kuwa Dhulhijja ya cika, to muna nan a shekarar mu ta 1447, ya danganta da matsayar da sarkin musulmi na wannan ƙasa ya ɗauka da majalisarsa. A lissafin boko muna 16 ga watan 6 watan Jun miladiya shekara 2026. Muna karatu a cikin littafin Umdatul Ahkam, littafi wallafar al-Imam al-Allama al-Sheikh Abdul Ghani al-Maqdisi alayhi rahmatullah. Kuma yau shine darasi na 5. Za mu ƙarasa abin da ya rage mana cikin hadisin farko, hadisin Sayyidina Umar ɗan Khattab radiyallahu ta'ala anhu, da ya ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu innamal a'malu binniyati wa fi riwayatin binniyati wa innama li kulli imri'in ma nawa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وانا حديثي يوضع متاشي أديدي قبر فتن مائكي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Mun karanta mas'alolin wannan hadisin a baya, saura abin da ya shafi ƙarshen hadisin na yau insha Allah. Annabi tsira da amincin Allah subhanahu gare shi ya ce faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, duk wanda niyyarsa da manufarsa ta hijira, hijira ce zuwa ga Allah da manzansa, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, to hijirarsa tana ga Allah da manzansa wajen sakamako. Wa man kanat hijratuhu ila duniya yusibuha, wanda hijirarsa kuma ta kasance manufarsa zuwa duniya ce da yake so ya samu wani abun duniya, aw imra'atin ko kuma wata mata, yatazawwajuha da yake so zai aura, fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi, to hijrarsa, hukuncin hijrarsa ya koma zuwa ga abin da ya hijira domin sa a manufarsa da niyyarsa. Kamar yadda muka sani, wannan hadisin hadisi ne wanda yake magana akan niyya, kuma mun yi karatu akan niyya, mun yi karatu akan aiki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga misali da zai yi sharhin wannan wannan hadisi ko kuma da zai yi sharhin mawdu'in wannan hadisi da abin da ake nufi da niyya. Sai ya buga misali da hijira. Hijira tana nufin ƙauracewa garin kafirci zuwa garin musulunci don tsira da addini. Wannan shi ake nufi da hijira, ƙauracewa garin kafirci, garin da kafirci ne yake hukunci a garin, kafirai ne shugabannin garin, sannan kuma addinin musulunci baya da katakus a garin, musulmai ba sa iya shugabanci a garin. Akwai sha'air na musulunci waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta su don a bayyana su kuma su kama gari, kamar masallaci, sha'ira ce ta addinin musulunci. Idan gari ba zai yiwu a gina masallaci ba, ba garin musulunci ba ne. Kamar kiran sallah, kiran sallah sha'ira ce ta addinin musulunci. Idan gari ba zai yiwu a kira sallah ba, to ba garin musulunci ba ne. Hakan nan iqama ta sallah, hakan nan azumi, idan gari ba za a wayi gari an tashi da azumi ba, to ba garin musulunci ba ne. Kuma wanda yake azumin sai dai ya boye yana azumi, ba garin musulunci ba ne. Idan gari maza ba za su haɗu lokacin sallah ya yi su yi sallah ba, ba garin musulunci ba ne. Suna jin tsoron aga suna sallah, ba garin musulunci ba ne. Ko garin da juma'a za ta yi ba za a tsayar da juma'a ba, ko da ba a masallaci ba ne ba. A ce musulmai su haɗu, liman ya wuce ya tashi ya tsaya ya musu hudu ba su yi sallah, a ce ba su isa su yi wannan ba garin, ba garin musulunci ba ne. Ko garin da azumi zai kare ba za a fita a yi idi ba, ba garin musulunci ba ne. Ko garin da ruwa zai kafe ba za a fita a yi sallah a roƙi Allah ruwa ba, ba garin musulunci ba ne. Garin da rana za ta kafe ko wata ya kafe ba za a shiga masallaci a tsayar da sallah ta neman Allah ya yaye wannan cuta ta wata ko cuta ta rana ba, ba garin musulunci ba ne. Garin da layya za ta yi ba za a je masallaci a yi sallar idi sannan a sanya sabon tufafi ko kyawawan tufafi a yi ziyarce-ziyarce sannan a yi yanke-yanken lahiya ba, a kayin tituna, a ƙofar gidaje babu wannan kwata-kwata kuma ranar sallah, ba garin musulunci ba ne. Waɗannan abubuwan da na ambata da ma waɗanda ban ambata ba, waɗanda sha'air ne na addinin musulunci, haka musulunci ya tsara abubuwa da ake yin su a fili a bainar jama'a, bariya ba ne haka addinin yake. Abu ne na jama'a wanda yake nuna cewa wannan garin musulunci ya yi ƙarfi a wannan garin. Musulmai suna bauta wa Allah bisa raɗin kansu da son ransu yadda Allah ya shirya musu. To wannan shi ne garin musulunci, garin da musulmai ba za su iya haka ba. Duk abubuwan nan da na ambata ko dai ba za su yi ba, ko kuma in za su yi sai dai kowa ya yi ta kansa, ya san yadda zai yi ya yi a cikin gidansa, ko kuma su ɓuya su yi a wani wurin ɓuyarsu, maɓoyarsu. To ya yi kama da Makka kafin hijira, kafin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar Makka, irin abin da ya gamu da shi kenan ya sa ala tilas ya fita daga garin Makka ba don ransa yana so ba, saboda addini ba zai yiwu ba. Shi kuma addini ba a cikin ɗaki kadai ake yinsa ba, akwai abin da ake a cikin ɗaki, amma abin da ake a waje shi yafi yawa. Akwai abin da yake ake yi a ɓoye, amma abin da ake a bayyane shi yafi yawa. To idan musulunci ba zai sakata ya wala ba, ana musguna masa, to musulunci addinin bayyana ne. Allah ta'ala ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kulli. Allah shine wanda ya aiko manzansa da shari'a da addini na gaskiya domin ya fifita shi ta hanyar bayyanar da shi akan kowane addini. Don haka idan ɗan adam yana rayuwa a gari ba garin kuraye ba ne ba, in ɗan adam yana rayuwa a gari to idan addini zai taka rawa musulunci, idan addini zai ɗaukaka a gari to musulunci, idan kuwa musulunci ba shi da wannan damar a gari to ba garin zaman musulmi ba ne. Dalilin hijira ya taso kenan. Domin garin da ba za a bayyana musulunci ba, yaushe za a fita jihadi? Tunda jihadi shine kololuwar gatan musulunci. To kananun abubuwa ma ba su yiwu ba, yaushe jihadi zai yiwu? Don haka addinin musulunci ba zai yiwu maka a wannan gari ba. An wajabta maka duk wanda ya samu kansa a wannan halin to wajibi ne ya bar garin da yake. Kuma yanzu akwai musulman da suke samun kansu a wannan halin, mutum zai je ya zauna a garin da ba zai samu masallacin da zai yi sallah ba, a garin da bai san an tashi da azumi ko ba a tashi da azumi ba, a garin da bai san ana layya ko ba a yi ba, a garin da bai san ina zai je ya sallar juma'a ba, ba komai na musulunci. Me yake yi a garin? Harkar rayuwa ta addini. Kasuwa ta kai shi, ko aikin gwamnati ya kai shi, ko NYSC ta kai shi in a cikin Najeriya ne, ko kuma ƙwallon ƙafa ta kai shi, ko wani neman duniya da neman abinci, neman a rayu ya kai shi ya zauna da shi a wannan garin. Tunda dai ba addini ake ba, mun san ba addini ya kai shi ba. Wata damuwa ce ta duniya ta kai shi. To in ba dole ta kai mutum ba, dolen da in ba da ita ba a bakin ransa ko a bakin lafiyarsa, to wannan sai ya yi bakin larura. Amma idan zaɓin kansa ne ya je sauka a wannan gari kuma ya yarda ya rayu kuma cikin walwala da farin ciki, iya a cikin ɗakinsa yake addinin musulunci, to ya yi wa Allah ba daidai ba. Wajibi ne wanda ba zai iya musulunci a bayyane ba to ya tashi ya bar gurin da yake, ya je gurin da zai yi musulunci. Dalilin barin manzon Allah Makka ke ne kuma Madina sallallahu alaihi wasallama. Makkan nan shi nan ne gari mafi daraja a duniya, nan ne ƙasa mafi alfarma a wajen Allah a duniya, nan ne ƙasa mafi tsarki a duniya. Har ran da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar Makka babu yanda zai je, in dai darajar ƙasa ce da Allah ya fi so kamar Makka, har ran da ya bar Makka, kuma har gobe, amma ya bar Makka. Nan aka haife shi, nan ya tashi ya girma, nan ya buɗe ido, nan yake da bakwanu da ‘yan uwa da abokan arziki, bai san wani gari kamar Makka ba. Amma don ya tsira da addininsa ya bar Makka, da ya fita daga garin Makka ya juya ya kalli garin Makka ya ce innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ila Allahi walaula anni ukhrijtu minki lama kharajtu, yace lalle ke wannan gari Makka ke ce mafi alherin ƙasa, kuma ke ce ƙasa da Allah ya fi so a cikin ƙasa ta duniya, yace in banda an fitar da ni daga cikinki da ƙarfin tsiya da ban fita ba. Haka yayi wa Makka wannan bankwana, ya fice daga garin ya tafi garin Madina don ya tsira da addininsa. To wani gari za ka je ka zauna da ya fi Makka? To ita ma an batta don tsira da addini. Wani gari za ka je ka zauna da Allah ya fi so kamar Makka? An batta saboda tsira da addini. Sai bayan shekara takwas da barinta, sannan aka dawo aka ci nasara, aka yaƙe ta, aka buɗe ta, aka mayar ta garin musulunci. Amma shekara takwas ɗin nan haka ya yi su yana ƙoƙarin gina addini. Musuluncin ba zai ginu ba in ba da haka ba. Ko iya naka ne kai kaɗai, ba zai je ko ina ba idan ba ka bar garin da ba zai yiwu ba, sai ka je garin da zai yiwu.
yanzu ko wannan sallar da muke yi ai sallah ai karatun ko ba ai karatun ba ai sallah a gana a gaisa shi kadai ƙara addinin yake yi idan baka da yadda zaka je kai wannan din addinin raguwa yake kuma duk yanda zaka je in babu irin wannan din to sai ka tadda sabon Allah sabon Allah kuma ƙara lalata addinin mutum yake da haka in dai ba za ka zauna a wurin da musuluncin ka zai bayyana ba to ka sani cewa ci baya kake yi mutuwa zuciya mutuwa take yi imanin raguwa yake yi ba za ka gushe ba sai ka je wa Allah babu komai na addini tare da kai so shi yasa ba a yarda ba musulmi ko shi kadai ne ba a yarda ba ya rayu gurin da musuluncin sa ba zai ci gaba ba shi yasa ya zama dole a musulunci a tashi ayi hijira a garin da musulunci ba zai yiwu ba ila daril islami zuwa garin musulunci tunda tsira da addini ne to sai dai fa a nemi garin musulunci garin da addinin zai yiwu saboda me firaran lidinihi don tsira da addininsa in ka koma wani gari garin da baka tsira da addininka ba to tsugunna ba ta kare ba sai ka koma garin da ka tsira da addininka yadda za ka samu ire-irenka da za ku tsaya ku gina addinin abubuwan da na buga misali da suna addinin ku yi su ba tare da an musguna muku ba ba tare da an shigan muku ba to wannan shine addini ku bude makarantu ku yi karatu yara da manya can na Qur'ani can na Islamiyya can na zamani can na kaza musulmai suna rayuwarsu ta addini mace za ta sa hijabi namiji zai sa riga ya sa hula ya sa rawani zai yi shiga ta musulunci ba mai tsangwamar sa zai bar gemu ba mai tsangwamar sa mace za ta sa hijabi za ta rufe fuska ba mai tsangwamar ta za ta je Islamiyya ba mai tsangwamar ta za ta tafi da daddare za ta fita da safe da rana da yamma ba mai tsangwamar ta to wannan shine garin musulunci idan wannan ba zai yiwu ba to dole a tashi to hijira ba ta karewa daga nan har zuwa tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallama yace hijira ba ta karewa har sai ran da tuba ta kare ita kuma tuba ba ta karewa sai ranar da rana ta fito daga mafadarta daga wunin da aka wayi gari rana ta hudo ta yamma to daga wannan ranar tuba ta kare hijira ta kare saboda a ranar duk wanda bai yi imani ba yin imani a ranar ba zai amfane shi ba duk wanda bai tuba da ba tuba a ranar ba za ta amfane shi ba duk wanda bai tsira da addininsa kafin ranar ba to tsira da addinin ranar ba zai amfane shi ba domin an riga an rufe kowane fayil amma kafin nan akwai kowace dama ashe hijira tana nan har yanzu nan tana nan akwai ta wajibi akwai ta mustahabbi ta wajibi ita ce wacce nake bayani yanzu wadda ala tilas mutum ya tashi tsira da addininsa shine Allah ta'ala ke cewa innal ladhina تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الله ما دعوك كنسر كي يتي أقوى وطن دا ملائكو سكي رسكرسو أجلنسو يكاماسو أغرن كافرتي با تارد سنة إيهم مسلنشن با كوبس برغرن با aka mala'iku suka danki rayukansu idan aka tsiya su a wani dalili kuka zauna zaman rayuwar kafirci kuma kuna raye musulunci sai su ce ai mu muna nan rauni ne ya hana mu yin musulunci an fi ƙarfin mu ba za mu iya gina masallaci ba ba za mu iya kiran sallah ba ba za mu iya saka hijabi ba ba za mu iya tsaye da gemu ba ba za mu iya saka riga irin ta al'adar musulmai ba ba za mu iya kaza ba za mu iya kaza ba mala'iku su ce ku dakata wannan ba hujja bace ba za ku zauna ba ku addini kuna raye musulunci idan ba ku samu damar waɗannan abubuwan ba, alam takun ardullahi wasi'a, ƙasa Allah ba faɗi gare ta ba, ba kwa tashi daga nan ɗin ku koma yadda za ku iya yin hakan ɗin ba, fatuhajiru fiha, in ya so ku tashi daga nan ku koma yadda zai yi ku wannan, fa ulaika ma'awahum jahannam, Allah ya ce waɗannan makoma su wuta. Da haka ba uzuri ba ne ba. To wannan ita ce hijira ta wajibi. Akwai hijira ta mustahabbi. Hijira ta mustahabbi ita ce hijirar da mutum zai yi daga gari ba na kafirci ba, gari ne na musulunci, amma musuluncin baya yiwuwa yadda ya kamata saboda lalacewar mutanen garin. Ba a hana masallaci ba, ba a hana kiran sallah ba, ba a hana jami'a masallaci ba, amma lalacewar mutanen garin da sakacinsu shi baya jin imaninsa yana karuwa. Baya jin imaninsa yana karuwa. Shi kuma imani kamar shuka ne, sai ana yi ana bayinsa. Don haka ya ga don ya tsira da addininsa ga can garin an fi tsayar da addini, bari ya bar nan ya koma can. Idan ya koma can mutanen garin sun fi tsayar da addini, sun fi bayyana addini, an fi karatu a wajen, addininsa zai rinka karuwa, imaninsa ya rinka karuwa. To mustahabbi ne bar wannan garin ya koma wancan garin. Hijira ba ta kare ba, ko ta wajibi ko ta mustahabbi, in ta samu mutum dan ya tsira da addininsa. Wannan ya karantar da mu cewa ba a yarda wa musulmi ba ya rayu a cikin environment, ya rayu a cikin society, ya rayu a cikin al'umma ko wani yanayi wanda musuluncinsa zai rika komawa baya. Ba a yarda wa musulmi wannan ba. To amma hanzari ba gudu ba. Kar kuma mu samu fahimta irin ta wasu masu tsananin addini waɗanda suke ganin wannan rayuwar da muke ta addini ma ba yarjejjiyar rayuwa ce a wajen Allah ba. Akwai waɗanda suke da tsananin fahimta, sai suke ganin wannan rayuwar da muke yanzu hakan nan mu ma ba a garin musulunci muke rayuwa ba. Akwai wasu shekaru da suka shuɗe, shekaru kamar wala'alla 20 da wani abu, wadda wasu suka je suka kama wani sansani a yankin Niger State, suka kama wani jeji suka sa masa suna Darul Islam, garin musulunci. Masu ire-iren wannan fahimtar suka tare suka koma wajen gaba ɗaya da rayuwa, da su da matansu suka je suna rayuwa irin wacce su suke ganin ita ce ta musulunci. Nan kuma duk suka kafirta mu, duk garuruwanmu nan Azare, Bauchi, Kano, Zaria, Kaduna, Maiduguri, duk suka ce dukkanmu arna ne. Duk masallatayen mun nan ba a fasa juma'a ba, ba a fasa idi ba, ba a fasa hijabi ba, ba a fasa makarantu ba, ba a fasa haddar qur'ani ba, ba a fasa gasar karatun alqur'ani ba, ba a hana kowa komai na addini ba. Aure rikinmu na addini muke yi, mu'amalolinmu na addini muke yi, ba wanda ya takura kan hana ka komai. Suka ce a'a, ai tunda wai muka yarda da gwamnatin demokradiyya ta shugabance mu, to mun zama arna. Suka kahirta mu da iyayenmu da kakanninmu, suka tattare suka koma suka je suka yanki jeji suka zauna, suka dinga azabtar da bayin Allah. Da mutum ya saci takalmi a kama shi a sa arda akan dutse a datsa masa hannu, da mace ta yi hira da wani a kama ta, kai hukunci ba, hukunci iri-iri na zafin kai. Kuma wasu daga cikin waɗanda bayan an tarwatsa su suka koma garuruwa, wasu daga cikin waɗanda suke da wannan tunani, Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ni da wasu su, da muka zauna muka tattauna, sai zama ba wani ilimi ba ne, ba wani ilimi bane, tsabar zafin kai ne kawai da wata fahimta da aka dura musu. To wannan hijira ta su ba ita ce hijira da muke karatu akan ta ba, wannan hijira ce ta zafin kai. Saboda idan yanzu mai sauraro na ya fahimci me nake nufi da garin kafirci, kuma me yake dalilin da yasa ake hijira, zai ga cewa garuruwan mu ba garuruwan hijira bane. Me yake dalilin da yasa ake hijira? Saboda addini ba zai yiwu ba, ko dai gwamnatin garin ta hana, ko kuma mutanen garin ba za su bari ba. Ai, a Najeriya akwai irin wuraren. A Najeriya akwai wurin da gwamnatin garin ba ta hana ba, saboda gwamnatin tana ƙarƙashin gwamnatin Najeriya ne, da haka a gwamnatance ba a garin da aka hana yin addini, amma mutanen garin ba za su bari ba. Akwai gurare a Najeriya masu haka, mutanen garin ba za su bari ba, sai kana yawo ka gani. Ko NYSC an ɗauke ka an jefa ka wani waje can yankin kudu, kaga akwai garin da ba zai yiwu ba kai addini, a fili kan ba za ka yi ba. To irin wannan ai ba haka garuruwan mu suke ba, gwamnatocinmu ba su hana addini ba. Hasali ma in ba ƙananan hukumomi da ciyamomi suka samu mutuwar zuciya ba, suka lalace ba, akwai ƙananan hukumomin da za ka samu ciyamominsu ko kantumominsu suke ba limaman juma'a allowance, da limamai da ladane ana ba su allowance. Akwai hukumomin da za ka samu suna gyara masallatayya, yana yoyo a gyara, suna buƙatar carpet a saka, suna buƙatar tiles a yi. Za ka samu gwamnatoci suna ba da filaye ana masallacin idi, suna ba da filaye ana masallacin juma'a, suna ginawa ma. Za ka samu ma'aikatar LEA suna ba da alli am islamiyu, suna ba da rijista a islamiyu, suna ba da littattafa haka a islamiyu. Idan makaranta za ta yaye ɗalibai an haddace alkur'ani, a gayyaci ciyaman ko kantoma ko a gayyaci kaza a gayyaci kaza, jami'an gwamnati a zo a zauna a yi kyauta. Kaga gwamnati har ma takan ɗaure gindi a addinin, sannan ba wanda ya hana ka, ba wanda yake cewa a rage lasifika ta yi yawa a masallaci za a kira sallah. Wa'azi a garuruwanmu idan za a yi, kawai mutanen anguwa ji suke, wani lokacin mai anguwa ma ji yake kawai ana hura lasifika, ce me za a ce wa'azi za a yi? Shugaban ƙaramar hukuma idan anguwarsu ce sai dai ji ana hura lasifika, za a yi wa'azi a anguwarsu? Ba wanda ya ce mara ma za a yi wa'azi, ko ba komai. Sarakunanmu na gargajiya da shugabanninmu na siyasa, tare muke da su, suna sahun gaba ko suna cikin sahu da su ake sallah. Da haka gwamnati ba ta ki addini ba, al'ummar gari ba ta ki addini ba. Duk yadda aka je ana shata wuri za a gina masallaci, sai mutanen anguwa suna marhaba lale, alheri ya zo mana. Mutanen gari suna so, shugabanni suna so. To waya hana ka yin addini da za a ce dole sai ka bar wannan garin ka ƙaura bayan dutse ku je ku zauna ku yi addini? Ku yi me? Me aka hana ku yi? To ƙasar da ba a hana addini ba, ko garin da ba hana addini ba, wannan garin dai garin musulunci ne, shugabannin musulmai ne suna sallah. Dokar gwamnati ba ta hana musulunci ba, mutanen garin suna sallah. Sannan sha'air na addinin musulunci, komai na musulunci a garin, in kun ki duk abin da kuke so za ku yi, garin musulunci ne. Ba za ka fassara shi garin kafirci ba, saboda kawai wai dokokin da ake rayuwa da su ɗan adam ne ya tsara su. Sannan su kansu dokoki mu rika fahimta, ba yanda za a yi face ɗan adam bai yi doka ba. Dokar Allah karka karya ta, idan Allah ya yi hukunci karka canza da wani. Amma ba komai ne Allah ya maka doka ba, dole akwai dokar da dan adam zai yi. Me yasa mata a gidan miji aka ce ta bi mijinta? Ai, akwai dokokinsa ne na shi miji ne, ba sai dokokin Allah ne su ne zallan dokokin gidan ba. Akwai dokokin mai gidan: kwanciya da wuri, tashi da wuri, shiga da wuri, rufe gida lokaci kaza ko kaza, a asamen kaza, a ɗauke kaza, a waje kaza, a kara aje kaza, wuri a share kaza lokaci kaza. Akwai dokokin mai gidan, ba za a fita ba sai lokaci kaza, sai na sani, sai an gaya mun ba za a je wuri kaza ba. A Qur'ani ko a hadisi suke wannan dokokin na rayuwar gidan ne. To, bayan da za a ce ɗan adam yana rayuwa ba shi da doka, to waɗansu sun zama sun jahiltar da kansu da gangan. Idan an ce a ɗauko Alƙur'ani mai girma, a yi rayuwa da yadda Alƙur'ani ya ce, cikin Alƙur'ani akwai dokar lantarki ne? Akwai dokar kan hanya ne? Babu. Akwai dokokin yanka fili ne? Akwai dokokin yanka gona? Babu. Don haka, tunda mu ne muke da filaye, muke da hanyoyi, muke da gonakai, muke da gidaje, muke da lantarki, muke da rijiyoyi, muke da kaza, muke da kaza, to ya rage mu ne masu dokokinmu na ababen rayuwarmu. To, yawanci idan ka ji an ce constitution, ana nufin dokoki ne na rayuwa, ba wai dokoki ne na rushe dokokin Allah ba. Dokoki ne na rayuwa. Idan wani abu ya ci karo da dokar Allah Maɗaukakin Sarki, to wannan abun bai halatta musulmi ya bi shi ba. Shikenan, a haka aka tsaya. Tunda waɗanda suka yi dokokin ba lallai ne sai da suka dubi musulunci sai suka tsara dokokin ba. Amma musulunci da yake addini ne na adalci, addini ne na sanin ya kamata. Duk abin da aka yi shi akan adalci da sanin ya kamata, ko ba a san mai musulunci ya ce akai ba, za a samu bai ci karo da musulunci ba. In an gina akan son zuciya da zalunci ne, sai a ga ya ci karo da addinin musulunci. To, me yasa abin da ya ci karo da addini ba za ka kauce masa ba? Abin da kuma ba dama ba ruwan addini da shi, baya daga cikin abin da addini ya shata ya yi wa iyaka, shikenan, ku yi kayanku yadda yake. To, kamar haka ne dokoki suke. Amma wasu ba sa fahimtar irin wannan, sai su ce ai constitution gaba ɗaya kafirci. Ai constitution gaba ɗaya kafirci ne, ba kuma haƙƙi ake nufi ba. Kuma za ka samu mutum yana da dokokinsa a gidansa, constitution ɗin kenan. In dai za ka kafa dokoki a gidanka, ka yi constitution, rubutawa ne ba ka yi ba, amma akwai shi yana aiki naka, na ƙashin kanka. Ba yanda za a yi a haɗa mu yi rayuwar nan a ce wai babu dokokin yadda za a yi. Yanzu ko zaɓen nan, in babu dokokin zaɓe, ya kuke gani? To, ko meye sai an masa doka sannan ya gudana yadda ya kamata? In ba a masa doka ba zai gudana yadda ya kamata, don ba yadda za a yi mai iri ɗaya, ba da za a yi kuma ra'ayin mai zama iri ɗaya. Dole sai dai wani abu ya maida mu abu ɗaya. To, lokacinmu ya riga ya tafi, na ɗan tsawaita akan maganar hijira. Za mu dakata daga wannan gabar sai Allah ta'ala ya kai mu sati. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abu da muka yi daidai, abin da kuma na yi kuskure Allah ya gafarta mana baki ɗaya. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.